Ranar Litinin ta wannan makon ne dai hukumar ta damke mutanen guda biyu 'yan asalin kasar China akan yunkurin bayar da toshiyar baki ga shugaban hukumar da ke yaki da masu yi tattalin arzikin kasa zagon kasa ta Najeriya Shiyar Sokoto. Waɗannan mutane dai wakilai ne na wani kamfani na asalin kasar China wanda gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa kwangiloli na samar da hanyoyi a wasu ƙananan hukumomi da samar da rijiyar murtsace guda 168 a ƙananan hukumomi 14 na jihar Zamfara da dai wasu ayyuka kama daga shekara ta 2012 zuwa shekara ta 2019 akan zunzurutun kuɗi sama da naira biliyan 50. Binciken da hukumar ta kaddamar akan waɗannan kwangilolin shine ya zaburar da kamfanin akan ya bayar da toshiyar baki ta naira miliyan 100 ga shugaban hukumar na Shiyar Sokoto, inda wakilan kamfanin suka fito da naira miliyan 50 ƙasa a zaman rabin kuɗin da za su bayar na toshiyar baki. Abdullahi Lawal shine shugaban hukumar ta yaki da masu tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Shiyar Sokoto.
Gaskiya muna ci gaba da bincike, muna so mu tattara idan da za mu haɗa kafin mu gabatar da su zuwa kotu. Yanzu haka muna banki akan mu ga ta ina kuɗin masu ka fito, ta wani account suka shigo, daga ina suke, kuma da duk jami'an ma bankin da suka aiwatar da wannan process na fidda kuɗin duka witnesses ɗinmu ne. So yanzu ana can ana bincike a kai. Aha, kaga kuma za mu ga cewa dama can manufan me aka fidda su, shin irin wannan kuɗi dama sun taɓa shigowa ta nan wajen? Tun rana Alhamis ta wuce ne suka fara kira na, to kaga sun zo ne su tattara kuɗin su cire su kenan a hankali su tara su.
To ko yaya masana tattalin arziki ke kallon irin wannan aikin da hukumar ta masu yi ma tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ke yi? Dr. Rufai Shehu malami ne a sashen nazarin tattalin arzikin ƙasa a Jami'ar Usman Danfodo da ke nan Sokoto.
Nan kamen kusan za a ce abu ne mai alfanu a Najeriya. Kowa ya san cewa ƙasar nan tun da muka samu 'yancin kai muna nan muna kokowa da ruwan sha, asibitoci, wutar lantarki, hanyoyi, abu ya gagara. To matsawa aka ce ga dukiya ta ƙasa wadda ya kamata ya amfani da ita wajen ayyuka kuma ba a yi ba, kenan an koma baya. In kuɗaɗen nan za a amfani da su wajen samar da ruwan sha ya zama to an wuce nan a koma wani ɓangare, to wasu sun haɗa baki sun kwashe. Kaga babu ruwan shan, akwai matsalar da za ta ci gaba da faruwa a sanadiyar rashin samun ruwan shan, sannan kuma yanzu an samu kuɗin da za a amfani da su domin a sawa mutane mafita daga matsalolin da suke ciki, kuma wani ya kwashe. Wannan abin yana da tabbas yana da matsala sosai ga tattalin arzikin Najeriya, kuma shi yasa an tattalin arzikin Najeriya yake ta yin baya-baya maimakon a samu a ci gaba.
Wannan ba shine karo na farko ba da hukumar EFCC ke kama masu laifi kuma ta nuna wa jama'a, amma da zarar an kammala bincike an kai su gaban kuliya, daga nan jama'a ba za su saki jin komai ba.
Yanzu shugaban namu Ibrahim Mustafa Magu ya ba mu daman cewa dukkan wani zama da kotu za ta yi ya zamanto muna wurin ko muna tare da media ɗinmu, in shi fa kama mukan iya gayyata ma 'yan jaridu don su zo su ji abin da ke ciki, saboda ya zamanto an yi adalci.
Muhammad Nasir, Murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.